بسنته لا يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جد اليوم الذي أعطى سبحانه وتعالى وأجتمع وأجتمع السلام ومتعب صورة رامة الجمعة ويوم ما شاء الله شاء ربنا يوم تراجع شكرا لله يا رب يا رب تشهد على واحد ربنا صلى الله عليه وسلم وصلي على أرواح المجلسين يا رب كاشي يا رب واسمه أولا الجاهد للنور الإسحان إلى معاني القرآن أعشق أولاك الحمدية محمدة إذن كذي قصرة ومعاني آية القرآن الجمعة والقرآن في سورة الأنعام زامة عشر آية جسائل تقص إن شاء الله وقلنا من محمد على بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا ومن النخل من تلقها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
نعم، الله سبحانه وتعالى ينا أمرًا لمؤمن وقدرًا وهو الذي أنشأكم. Allah shi ne wanda ya halice ku. Allah shi ku al-khalqu khalaqaku min nafsin wahida daga ran guda daya. Wato shi ne Allah da Adam alayhi salam. Hatta ita Hawwa ma daga ran daga Adam ne. Shi yasa Allah shi ya yi da cikin ruhu min Adam wa Adam min wani. Ita ma an halice ta ne daga cikin awaza daga cikin kashin awaza. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا ردة إلى جماعة آدم عليه السلام حتى الموت. إذا الله تعالى يعلم كيف يعلم آدم سيدنا موت في الوسط
شين الله تعالى فمستقرون أقول لك تبت الدشي منكم daga cikin ku fi rahimi a cikin mahaifa wato sai ya sauko cikin mahaifa da gidan tarawa da aka yi cikin kuma sai ya zauna a mahaifa har zuwa waɗannan aqwarun da Allah ta'ala ya ambata na halitta kamar da ya zo a cikin suratul hajj. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab sai ka fara da annabi Adam ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء شين فمستقر وتو وانت أكا تبت الدش إلى أجل مسمى شكين سيزونا شكين هزوى لوكة تزاها حيفش
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى wani sai a karkura yi wasa cin yana cikin ma bayan an busa masa rai wani kuma daga zuwansa duniya ma daga ya yi kuka shi ke wani kuma zai rayu kafin suna wani kuma kaga ya tafi ya yi ta tafiya wannan kuma ya raddu ila afdal al-umur daga ciki akwai wanda za a bashi ya tsufa ma sosai har ya raka baya iya ganewa abubuwa in ya ga bera sai sa ihu ya ce muzuru ne kawai ambaci wani abu da ba arzal umru kenan annabi yana neman Allah ya tsare shi daga wannan mu wa muna neman Allah ya tsare mu daga arzal umru to daga cikin mutane akwai wanda ake tabbatar da shi idan ya zo ciki sai ya tabbata a mahaifa kuma har a haife shi bayan ya bi waɗancan matakan da Allah ta'ala ya ambata na halitta mustawda'u akwai kuma wanda yake ajiyayye ake ajiye shi ai menkum daga cikin ku fi sulbi a cikin tsatso shi bai riga ma an haife shi ba za ku mutane suna nan a cikin tsatso ko ba san su ba imana yanzu anan nan akwai suna nan da ƴaƴan a cikin tsatson su amma ƴaƴan ba su zo ba to suna nan a ciki sai daga baya tukunna kuma Allah ya yi su su zo to kaga an ajiye shi kenan fi sulbi a cikin tsatso kamar yadda da tincin aka ajiye kowa ma a tsatson annabi Adam bayan cewa sifatani lil maf'ul an kawo shi ne duka a matsayin maf'ul mustawda'un wato abin da mustaqarrun wa mustawda'un kaga ya zo da fataha guda biyu a wajaje abi fatih al qafi wa dali wa qira'a bi kasr al qafi lil fa'il fa mustaqirrun kenan sai zamanto shine a matsayin fa'ilin ba maf'uli ba akwai wanda yake tabbata can kuma akwai wanda aka tabbatar kaga aikin ya fada kansa Allah ya ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun hakika mun rabi ayoyi mun yi bayanin su daki daki ga waɗanda suke fahimta ma yuqalu lahum suna fahimtan abin da ake fada musu na ayoyin al-Qur'ani Allah ya ce wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a kuma Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna sai muka fitar fihim tifatun anil ghaiba yanzu an waiwayo ne daga maganar wato wanda ake bina'in magana a kansa zuwa ga mai magana ko an ce huwa alladhi huwa kaga isharar ake zuwa ga wani ko huwa alladhi anzala minas sama'i kuma ko a ce fa akhraja sai kuma ce fa akhrajna yanzu ya koma fa'ilin yana magana kansa ina fil tibatun anil gaiba fa akhrajna bihi sai muka fitar game da shi wannan ruwa da ya sauko daga sama nabata kulli shay'i tsoron dukkan abu ya mutu wanda yake tsorowa ruwa ɗaya ne cikin ikon ubangiji ya sauka daga sama ƙasa ce guda ɗaya amma kuma sai tsirai mabambanta sai su fito fa akhrajna minhu khadira daga cikin wannan tsairan sai kuma mu fitar aminan nabati shay'an khadira sai mu fitar wani abu wanda yake kore bi ma'ana akhbarwa nukhrij minhu habban mutarakiba wato wajen yadda abu yake fitowa akwai kudura da hikima na ubangiji amma fa ga wanda zai tunani akan lamarin abubuwan nan da muke gani ba wai haka kawai suke ba boy by chance ne suka zo ba kuma in har mutun ya tsaya ya tsamda ransa wallahi zai ƙara gane iko da kudura ta Allah subhanahu wataala ko da a jikin kansa sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahul haqq a cikin sayaran samaniya Allah yace zai nuna wa mutane ayoyinsa kai a jikin su ma Allah zai nuna musu ayoyinsa har sai ya tabbata a gare su cewa Allah din shine tabbatacce shine gaskiya don haka ake so mutum ya dinga tunani dangane da abubuwan da suke tare da shi me yasa ka sauran dabbobi suke lankwama musamman waɗanda suke na cikin ruwa
da waɗansu ma wanda suke na kan tudu waɗanda ake ce musu reptiles su ba hatta su ba har ma daga cikin tsuntsaye akwai wanda ba taunawa suke ba kawai lankoma suke za su lankoma abu su haɗe kifi yana wusul sai ga tsuntsu babba da jaka ya kamo shi ko zalɓe kwaɗo yana wusul sai ya haƙe haka kwaɗon yana ƙoƙarin fita amma hakan sai kuma ya haɗe shi kuma ya tafi cikinsa kai ko in aka ce za a maka irin wannan tunin ka shiga uku ka dinga harasuwa kenan to kaga duk wannan ya kamata sai a dinga tunani hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya yi da taimakon da Allah ya yi wa bawa yanzu ko harcenka kawai idan ka duba ka ga yadda Allah ta'ala ya tsara maka shi ka san cewa ubangiji shine ubangiji wallahi a lokacin da aka ce mutum bai da harce ya za ka yi harce kawai a cire wa mutum shi a bakinsa kaga babu cin abinci sai dai a dinga duba masa ko ga haƙwarai amma ba zai iya tauna yadda ya kamata ba haɗiya ma kuma sai ya sha wahala sai yana cusa hannunsa saboda harshen shi yake sanyawa ka yi haɗiya shi yake ingiza abinci har ma ya daidaita maka iya yaya ne ne zai shiga maƙogwaranka to kaga duk waɗannan ake so shi ne Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wani waje ya ce wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzala Allah min as-sama' ila akhir al-aya duk Allah ta'ala ce la ayatin li qaumi yaqilu to irin wannan duk ake so mutum ya dinga tunani akan sa shine Allah yake kawo shi a matsayin abinda zai nuna kudurarsa ku duba dai idan gona ne ruwa zai sauko daga sama ko ma ba shukawa ake yi ba sai ka ga tsirai mabambanta sun fito ko ba haka ba a waje guda sai ka ga tsata ta fito ko ba haka ba kuma sai ka ga ayaba ta fito kaga wannan daci ne wannan zaki ruwa ɗaya ne ƙasa ɗaya amma waɗannan duk za su iya fita a waje guda kai bari ta nan ga garahuni sai Allah ya fitar da shi ganyensa kore ƴaƴansa jajaye kuma ganyen ɗaci mai gancin ɗaci da maƙaƙi da hamami a jikin ɗacin nasa mai tada hankali ƴaƴan kuma idan ka ɗauka su kuma in ka sha zaƙi kuma ƴaƴan wannan ganyen ne kuma da ruwa ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya tada su a waje guda suka tashi wannan ne ma ya goyi wannan to in banda ubangiji wa zai tace wannan to kaga wannan duka kudura ce shi yasa ka Allah ya ce fa akhrajna huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in siran kome ko wani abu da ruwan da Allah ya saukar yake sauka fa akhrajna minhu khadira sai mu fidda abin da yake kore daga jikin wannan ruwan ko daga jikin wannan tsira nukhruju minhu habban mutarakiba kuma daga jikin wannan koren abin da ya fita sai Allah ta'ala ya fitar da tsaba wacce take mai hauhawan juna tsaba wacce take hauhawan juna a jere yarkibu ba'abuhu ba'aba sashen sai yana hawan kan sashi ka sanabil hiddati wal hawiya misali kaman sai kawo shi a matsayin zangarniya sumbula bayan da za a fassara sai zangarniya amma ba zangarniya ake ce masa ba kaman tsintsiyar jikin alkama tsinken alkama ai shi ma kaman sumbula ne fi kulli sumbulatin mi'atu habba su sumbula a wajen su ne abinda zai fito tsinke ne kara ne wanda kuma tsaba za ta jajjeru a jikinsa to shine wanda yake fa akhrajna minhu khadiran nukhruju minhu habban mutarakiba koran abin nan ganye ya fito wato danyen abu kenan idan danyen abu ya fito kuma sannan sai ga ya zama kara ko ya zama wannan tsinkaken sai tsaba kuma sai ta jajjeru Allah ya jera ta a jiki tsabar shinkafa ne tsabar alkama ne tsabar dawa ne tsabar maiwa ne ko gero duka sai Allah ya jera shi a jikin wato a zangarniyarsa wa minan nakhli sannan daga cikin wannan ruwan da ya sauko ya fitta wato danyen kore na ganyayyaki kuma har ilau Allah ta'ala yana fitarwa minan nakhli daga bishiyar dabino min al'iha an-nakhla, sunan bishiyar kenan, min al-nakhli, daga cikin bishiyar dibino, min al'iha, daga hudanta da take fitarwa, wanda shi kuma daga cikin ake samu ar-rutab, ko dai kace masa ar-rutab ne ko kuma kace masa at-tamr, dan haka sunan sa shi. Amma an-nakhla sunan bishiyar ne. Ar-rutab shine ƴaƴan lokacin da farkon nunansu, kama a ce siki wanda yake danye danye, in ya riga ya bushe ƙarab kuma ya motse din nan, shi kuma shine tamr. Allah ya ji kan mazu, shine wanda ya taba gaya mun, kaga yau ban ga ɗansa ba, yana zaune a nan, malam uba ne ko malam Awadu ne, malam Adamu ba, ban mantawa shi ya taba fayyace mun wannan bambancin da dadewa, ya taba gaya mun, Allah ya ji kansa. To min an-nakhl min dalha, wato daga hudanta, awwal ma yakhruju minha, shine farkon abin da yake fitowa daga cikin itaciyar ko cikin zangarniyar sa kafin ƴaƴan su fito. Na'am, a mubtada din shine kinwanun, jamu kinwin, ay arajin jamu urjun, shi kuma kinwu ko kuma urjun jam'in sa shine kinwan ko arajin, yana nufin wannan tsinken da yake fitowa, wanda dibino yake fitowa a jikin sa, mun gane wannan tsinken shine wanda Allah ya bada misali ya ce hatta kada kal urjunil kadim, wannan tsinken aya jiki dibino yake fitowa ko ya hukunta hudar sa, sai kuma dibino sai ya fito a jikin sa. To min an-nakhl, daga icen bishiyar dibino, min dalha, daga hudanta, kinwanun, sai kaga wannan zaran dibinon ya fito, daniyatun, wanda yake a cinkushe, shine daniya kurkusa da juna, shi dibino haka za gan shi ma a cinkushe, a cinkushe shi, duk da shi ba tsaba bane irin na gero ko alkama, amma shi ma zaka ga zaran nasa ya fito a cinkushe, a cinkushe, a cinkushe, ine daniyatun, karibin babu hamin babu, wato sashen sa yana kusa da sashi, wajen natin, aiwa akhrajna bihi, kuma sai mu fidda game da wannan ruwan da ya sauko dai daga saman, jannatin, wasu gonakai, fasatin, nau'o'in gonakai na abubuwan da aka shuka, min a'anabin, imma dai inabi ne, wa zaituna ko kuma zaitun, wa rumman ko rumman, mutashabihan, wanda ya kama da juna, waraquhuma, wato ganyen da ya kama da juna, wa ghayra mutashabih, da kuma wanda ganyen bai kama da juna ba, wanda zaka ga ganyen irin daya, yanzu misali akwai ganyayyaki wanda in ba manomi ba ya iya gane su ko ajeji, wannan sai ka tsammata kaza aka shuka alhali ba kaza din ba, kaza ne na kasar da yake ni ba banda da ya shiga nomar ba ma gefe, amma dai akwai abubuwan da a gona idan ka gani ganyen kaza ne sai ka tsammata kaza aka shuka ko alhali ba kaza din ba ne, sai lokacin da ƴaƴan suka fito sai ka ga ashe kaza ne aka shuka, akwai ganye wani ba mu misali mana, kaman gero da maiwa, lokacin da suka aka ganyen in ya fito ko suna kama da juna sai lokacin da zangarniyar ta fita, amma yawan da za a iya bambancewa wannan ka aya na dan bambancewa ko kafin dan ya fito, gero shi ya zaga ya yi dan haske haske, ganyen maiwa kuma ya dan fi duhu, shi na dan so mu da isa no to akwai wanda za a ga shi yayi kama da juna wa ghayru mutashabih, duk hikima ce ta ubangi, sai ƴaƴan sun fito kuma sai ya ga cewa sun bambanta, wasu kuma ƴaƴan ne ma zaka ga sun yi kama da juna. Yes, ayo wannan duk dawa ce, dawa da ƴaƴan nake faɗa, ko ta kan dan ma tana ƴaƴa ne iko Allah, yo ai ni ko abin nan na sani ita sannan na sani ashe da saura to Allah subhanahu wa ta'ala yace unzuru to ku duba mana ya mukhanabun nazar itibar ku wadanda ake wabatu ku duba dubi dai wanda yake na lura ila thamarihi zuwa ga ƴaƴan idan sun fito bi fati tsahi wal mimi wa qira'i dhammiha wa huwa jam'u thamara wato ila thamarihi thamar jam'i ne na thamaratu shine mufradinsa kaman shajaratu da shajar shine jam'in sa ko a ce khashaba da khashabun shine jam'in sa to Allah yace ku duba ƴaƴan idza athmara lokacin da ya fidda ƴaƴa shine awwal ma yabdu farkon lokacin da ya fara bayyana nunarsa ta soma bayyana kaifa huwa ya kasance badu thamara shine lokacin da nunarsa ta soma ba wai fitarsa ba a lokacin da ya soma nuna alaman nuna lokacin za a yi al-khamsu ma ko wayan'i da kuma lokacin da ya nuna lokacin da ya fara alaman nuna da ma lokacin da ya nuna ku lura da yadda ƴaƴan suke aina baje yake nan idza adraka lokacin da kai yadda za a iya girbe shi kai fa yahudi ya yanayin nasa yake komawa ƴaƴan itace lokacin da kafin su nuna da kuma lokacin da suka nuna duka dinga kula da yadda stages din suke da canjin da yake bayyana a jiki zaka ƙara fahimtar kudura ta ubangiji wallahi ba wanda ya isa yi wannan sai Allah sai Allah kaga amfanin gona na Allah shine yahudawan duniya a America suke so su hana mutane amfani da shi da wannan munafikin nasu Bill Gates kai da kamfanin computer ne da kai aka zo aka baka dillancin ka zo kai wa mutane corona kuma yanzu aka bashi dillancin ya zo ya hana wa ƴan Afirka cin abincin Allah a kago musu abincin gangan da niyya suka sa Boko Haram dan a hana noman masara a gabas yana daga cikin multiple dalilai ne amma wannan yana daga ciki sai an yi abunan irin na masara ya zamanto ya kare kaga gabas yanzu kuma sai suka koma northwest ai nan ne inda ake masarar dama da gabas ne northwest yanzu a nan northwest akwai wanda sun yi shekara 10 a zamfara ba su je gonar su ba da Katsina an hana su noman masara tab kuma an cinye wanda take nan so suke masarar tamu ta zan an yi wifiyar ɗinta sai a tilo kuma gashi an sabba ba mana yunwa an saka wani ya zo shi duk abin da aka faɗa masa yi yake Allah ya shirar da shi an ƙara ƙuntatawa mutane rayuwa ba abin da mutane suke kwana da shi su tashi da shi sai abincin da za su a baki yanzu duk abin da ka kawo mutane karɓa za su to dama manufarsu akwai GMO seeds da suka yi kuma Tinubu har ya yi lancin ɗinta watanni da suka wuce kuma laboratory aka yi ƙwayar masara ce da babu abin Allah laboratory aka je aka yi ta da chemicals sun tallata ta a wasu kama a Zimbabwe sun tallata ta sun kashe musu noma a Zimbabwe kuma ita GMO seed illarta kaga ɗaya daga cikin abin da suka gane cewa corona bata mana tasiri ba duk da cewa bamu da health care system shine mu muna cin organic food abincin Allah su kuma yawanci inorganic suke ci to wanda yake cin abincin Allah yana da kariya to yanzu kaga da aka sabba wannan yanzu kuma za a dinga kawo mutane wannan abin masara kuma sai suka yi ta da wani matsala dan su yaudarar jama'a inda kake samun buhu 10 na masararka in wannan GMO seeds ne na masara ka zo ka shuka zaka san buhu 30 innaka in ka ajiye kwaro zai ci shi wannan ko a waje ka ajiye shi ba kwaron da to me zai ci in ya ci mutuwa zai dama chemical ne kai ma su wake a kashe ka garkuwar jikinka ne wadda take baka kariya daga Allah saboda abubuwan da kake ci ka ci gidiro ka ci kudan zogale ka ci masara ta Allah ka ci kajinka irin naka na gida duk komai naka na Allah yake ci dan haka kana da kariya a jikin akwai immunity shi ake so a karyaya maka sai a kawo maka wancan na gangan din wanda kuma sannan ita in an shuka ta bana duk abin da ka tara na masara ba za ka in ka dauka ka sake shukawa ba za ta fito ba sai ka je ka sake nemowa wajen su Na'am? Babu. Ayi mana. Sai dai ka sake samuwa wani irin ka zo ka shuka amma ba wanda ka shuka ba ya fito. To kaga Allah ya isa, Allah ya isar mana tausu. To Allah subhanahu wataala yana kiran mu kula da yadda yake sauko da ruwa daga sama ya fitar muku tsuro daga gare shi da wanda kuka shuka da wanda baku shuka ba. Matakan da wannan abin yake bi akwai abin lura gabawa in ya tsaya ya kula in dai har ya tattaro hankalinsa gare shi, amma in ya dauka ai shi tunda aka amfe shi yake ganin gero yana cin tumame da ya sha hura shi kawai abu ne wanda aka saba na al'ada, to kaga bai amfani da hankalinsa ba ke. Alhali ana so kai amfani da hankalinka ne, kai amfani da abin da kake gani da nassosi su nusar da kai zuwa ga ƙara fahimta kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce inna fi zalikum la ayatin, lalle a cananku akwai ayoyi dalalatin ala kudratihi ta'ala, dalilai da suke nuna iko na Ubangiji alal ba'athi wa ghayrihi, yadda zai tada mutane a ranar alkiyama da ma kowane abin da ya ga dama. Amma liqawmin yu'minuna, ga mutanen da suke imani, khusu bi dhikri, an keɓe su da ambato ne li'annahum almuntafi'una bi hadhihi al-iman, su ne suke amfana da irin waɗannan ayoyin da Allah yake ambatawa su ƙara yin imani bi khilafil kafirin, sabanin waɗanda suke kafirai.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وكلك كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
الله تعالى يتي وجعلوا لله سنسن يا ما الله تعالى شركاء سنسن يا ما سا أبا من تعالي وتشركاء الجنة sun sanya ma Allah madaukaki ababen tarayya na aljani, aw ya zamanto shuraka maf'ulun tsani ne muqaddamun, sabani yadda malam ya ambata lillahi shine maf'ulun tsani, shuraka a maf'ulun awwal, wal jinna maf'ulun awwal mu'akhkhar, ay ja'alu aljinna shuraka lillahi, sun sanya aljannu a matsayin abokan tarayyan Allah, haythu ada'uhum fi ibadati al-awthan, suna yin biyayya ga aljanu wajen bauta ma gumaka, wato gumaka su ne suka yi ma masu bauta abin nan, aljanu su suka yi ma mushrikai umarni na bauta ma gumaka, saboda shaitan ne ya yi musu umarni, shi kuma yana daga cikin aljanu. Wa khalaqahum alhali, Allah ta'ala shi ne halicci aljanu, ya za a ce sun zan abokan tarayyar Allah, alhali Allah shi ne ya mallake su, shi ya halicce su, shi yake sarrafa su yadda ya dama, ba wanda ya sai kubce wa iko na Ubangiji. Ai alimu anna Allah huwa alladhi khalaqahum ma'al jinni, wato su masu bautar gumaka sun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce su tare da aljanun baki daya. Walaysa lil jinni fihim ta'thirun, sun san cewa aljanu ba su da wani tasiri a kansu sai abinda Allah ta'ala ya tabbatar, ko a yanzu waɗanda suke zuwa wajen bokaye wallahi a cikin zuciya su sun san Allah shi yake da iko, in al'amari ya tike ya gagara sai ka ga mutum yana wayewa Allah, Allah yake kira sai an tuke, a lokacin da ake da dama-dama ne za ka ga an koma zuwa ga bokaye, amma lokacin da aka shiga sarƙaƙi mai tsanani to a lokacin kuma Allah suke komawa. Aiwa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu dinakum. To Allah ta'ala ya ce wa khalaqahum, Allah shine halice su, ai su san san cewa Allah ne halice su tare da aljannun baki daya. وليس للجن فيهم تأثير أي فكيف اتخذوا المخلوقين معهم آلهة يعبدونهم مع الخالق يا إذا سرقي حلتر الله سرقي وند أكا حلتشي ستارد سو سزمن تو أبا بن بوتا درا سرق بوتا مو ستارد ما حلتشي أي دو وند هكا على الحقيقة يا إذا لنشي وخرقوا كم بس سيا نمبا حرما سيسكا aga ma Allah subhanahu wa ta'ala kharaqu bi takhfifi wa qalabi tashdid kharaqu kina ay ikhtalaqu ma'ana sai suka kaga lahu ga Allah ta'ala banina wa banatin bighayri ilmi suka kaga masa yaya maza suka kaga masa yaya mata ba a bisa ilmi ba bisa jahilci da zalunci Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba haife shi ba kuma shi bai haifa ba ko babu wanda yake kini zuwa gare shi law arada Allah an yattakhidha waladan ku nastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah yana son ya rike da ai sai zaba abin da ya ga dama shi zai halitta special amma kowa bayin sa ne Allah ya daukaka a ce yana da bukatar da bashi da bashi da wannan bukata halittunsa ne ya tsara su akan haka su ya tsara su akan su bukaci da saboda amfani da zasu samu ya taimaka maka a nan duniya ka ɗebe kewa saboda ganinsa sannan in kara su kuma ya dinga maka addu'a ba haka bane ina shine amfanin yaya to Allah bai da bukatan duk wannan to shi yasa aka ce da gairin ilmin haitu kalu yayin da suke cewa Uzairu wa Isa ibn Allah wato wai Uzairu da Isa ƴaƴan Allah ne wa qalat al-yahud Uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara Masih ibn Allah zalika qawlu bi afwahi yahudawa suke ce Uzairu wai dan Allah ne su kuma nasara suke ce Masih Isa wai dan Allah ne kuma al-yahudiyya da an-nasraniyya addinai ne amma dukkan su yahudu da nasara da qur'ani magana kan su a cikin banu isra'il suke cikin kabilan banu isra'il kabila ita ce banu isra'il amma al-yahudiyya addini ne an-nasraniyya ita ma addini ne ma'ana wanda suka jingina zuwa ga annabi Musa suke cewa wai suna aiki da at-taura amma suka fantare su ake cewa yahudu wadanda suka jingina ga annabi Isa suke cewa wai shi dan Allah ne kuma wai suna aiki da linjila shi ne ake ce musu da sunan sawa Christians kenan to wadanda suka ce Uzairu wai dan Allah ne wadancan kuma suka ce wai Isa dan Allah ne Uzairu wani waliyi ne da aka samu bayan annabi Isa alaihi salam abin nan bayan annabi Musa alaihi salam bayan ma annabawa ka san duk lokacin da Allah ta'ala ya aiko da annabi a cikin banu isra'il to sai aiko shi da at-taura ta annabi Musa ita ake tananatawa sai a sake masa wahayinta da dokokinta sai zo ya sake karantar da ita ya sake ta jididinta su kuma sai suka kashe shi in ba sa san sa ko in da sun batar da ita ko sun zaba abin da suke so suke bayyanawa in suka annabi ya zo to sai suka kashe shi sai Allah ta'ala ya ce fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulu wani sashe su kare ta su wani sashe kuma sai su kashe su shi Uzairu ba annabi bane inna ma dai mutum ne wanda yake salihi wanda shine Allah ya bada labarin sa a abinda da yawa daga cikin al-mufassirin suke ambatawa shine Allah ya bada labarin sa aw kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatan ala urushiha haka wasu malamai tafsirin suke ambatawa cewa shi ne wanda hakan ta faru gare shi kuma ya haddace at-taura ya rike ta kuma kaga fa amata wallahu ne a ta amin ko Allah ya karbi rayuwarsa ne tsawon shekara ta ne tsawon shekara 100 a karbin rayuwarsa. Kuma an ce a wannan lokacin ya tafi yana tafiya, da yayin da zai tafiyar ya bar matarsa da ciki. Ya yi tafiya sai aka haifa masa ɗa. Shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa ya shekara 100, yana ɗan shekara 50. Kuma lokacin da aka maido masa da ransa a ɗan shekara 50 ɗinsa ya tashi. Sai da ya koma gida, sai ga wani dattijo ɗan shekara 100 a gida. Waye wannan ɗin? Ya ce wai ɗansa ne. Kaji baba, ɗa ya fi baba da shekara 50. To wannan abin da ya faru gare shi. Kuma sannan sai sai ga lokacin attaura ta so mu bacewa, shi kuma ya kawo ta ya karantar da ita ya rubuta ta, suka ce wannan wai dan Allah ne. To shine mahallin da suka faɗa wannan kalame mummuna. To shine Allah ta'ala ya ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi, suka kaga ma Allah wai ƴaƴa maza da kuma ƴaƴa mata ba tare da ilimi ko dalili ba. Wal mala'ikatu banatu Allah, kaga wannan maza ne da Uzairu da Isa ko? To wadancan mata kuma suka ce mala'iku, ai al mala'ikatu banatu Allah, wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata. Kaga annabi Isa dai a ranar alkiyama zai baranta daga abin da suka faɗa ko? Zai karaita su. Ai mun ji a cikin suratul Ma'ida, a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min duni Allah, yace qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq, ya karayata su ya barwanta ni tauhidi na zo musu da shi. To sannan mala'iku suka ce wa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata, waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, a wata riwaya indar rahmani inatha, wanda yake bayin Allah ne. Sai aka ce wai mata ne kuma ƴaƴan Allah ne, in ji su ba. Wanda suka fi wannan makala a shani'a su ne waɗansu daga cikin Quraisha, abin nan Larabawa da ake ce da su as-sa'iba, to su ne suka fi wannan kalami. Alhali su ma mala'iku za su barwanta a ranar alkiyama, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mushrikun, za su karyata su kamar yadda zo cikin suratul Saba. Mu ba musu, bas ina suka ga mala'ikan ma balle su ce kaza, kawai suka kada magana suka faɗa, aljanu kawai suke bautawa. Kaga wannan aya ta nuna cewa aljanu ke dora su akan wannan hanya. Bal kanu ya'buduna al-jinna, suna bautawa aljanu ne kawai, su suka kimsa musu irin waɗannan mugayen aqidu. Don haka Allah ta'ala ce subhana, tsarki ya tabbata ga Allah, tanzihan lahu, tsarkakewa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wata'ala kuma ya ɗaukaka amma ya sifun, gabarin abinda suke siffanta shi da shi, bi anna lahu waladan, cewa wai yana da ɗa, me Allah zai da ɗa. Sai Allah ya faɗi matsayinsa, badi'us samawati wal ardi, ai huwa badi'us samawati wal ardi mubdi'ahuma, Allah shi ne wanda ya ƙagi sammai, shi ne ya ƙagi ƙasa. Wa ma fihi ma, da abin da ke kunshe cikin su, min ghairi mithalin sabaka, ba wai ya ga wani ne yayi ya kwaikwaya ba, ba wani ya gani yayi ya kwaikwaya ba, shi ya kage kayansa, shi ya halarci abinsa. Kai akwai rashin hankali ga waɗanda suke attest su ce wai ba Allah, wai su ce komai kawai zuwa by nature, duk mahallin da ake bukatan a sa Allah ne sai suka canja shi da nature. Ai nature yanzu ita ce abin bautar su, wani gunkin su ne, ittiba'ul hawa ne, ai san zuciya ne. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi ghishawa fa man yahdihi min ba'di Allah, sai rike san zuciyar su ne kawai, sai ce it's created by nature, me nature su mana interpreting nature din, mecece nature? Duk wani abin da suka faɗa za su baudewa suke yi, ba za su iya faɗan ubangijin ba ne, don haka kawai sai su jingira ce nature, the work of nature. Haka ma za ka ga wai har wani ɗan goko ma in ya ga abu mai kyau ko ya ga wani landscape abu na irin rock formation ko wani waye, sai ga wai ya ce wai wai the work of nature, sai ka ga an rubuta ya sha boko. Allah ya shirar da mu, Allah ne ba nature ba. Allah ne samar da abubuwa badi'us samawati wal ardi shine wanda ya kage halittan sama da kasa anna yakunu lahu waladun ya za a ce ma Allah yana da da walam takun lahu sahiba Allah ta'ala bai da mata ba wani wanda ya taba ganin Allah a zatinsa wanda ya taba ganin ba wanda ya san yaya zatin Allah yake babu daga mala'iku yi kasa ba wanda ya sani ba wanda ya taba ganin zatin Allah sai dai ka ji maganar Ubangiji ga waɗanda Allah ya zaba mala'iku na jin maganar Allah ga waɗanda Allah ya jiyar da su su ma a cikin mala'iku akwai mala'iku da ba sa jin maganar Allah sai dai a faɗa a zo a gaya musu a faɗa wa mala'ika Jibril domin duk lokacin da suka ji alamar maganar Ubangiji su ma suke yi kamar yadda annabi Musa ya su ma amma shi wannan ga tajalli ne ko annabi Musa ya magana da Allah wa kallama Allah Musa taklima wasu daga cikin mutanansa ma ya kai su miƙaji Allah ya ji da su maganar sa amma suka kangare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar Allah ya yi magana da ubangijinsa lokacin da ya miraji to Allah ya daukaka ya za a ce yana da dan wa khalaqa kulla shay'in kuma shi halicci komai min sha'anihi an yakhluqa abinda Allah ya ga damar ya halitta yake halittawa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi fa masani ne game da komai duk abinda ka gani Allah masani ne game da shi zalikum Allahu rabbukum Allah ta'ala ya ce canan ku shine Allah ubangijinku la ilaha ba abin bautawa da cancanta illa huwa face shi ai la ma'budu bi haqqi in ka ce la ilaha ba abin bautawa illa Allah sai Allah ai sai a ce baka faɗi magana da dai ba baka fassara da dai ba domin ana bauta ma wasu abubuwa ko qur'ani ma yan bace ana bauta ma wasu abubuwa amma ya ce la ilaha kaga kai nafi ne ba wanda ya cancanta a bauta ma duk wanda aka bauta masa a bisa zalunci aka bauta masa bai cancanci bauta ba illa Allah face Allah shi kadai ne kai ithbatin dukkan bauta cancantar bauta da Allah subhanahu wataala khaliqu kulli shay'in ya sake nanatawa shi ne mahalicci dukkan komai fa'buduhu dan haka Allah ya umarni ya ce ku fa bauta masa wa hadduhu ku kadaita shi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi mai tsaro ne akan dukkan komai wato wakili in aka ce an barka wakilci ma'ana ka kula da abubuwan ko ka kula da su to Allah ta'ala shine mai tsaro akan dukkan komai shi yake ba wa komai kariya shi yake gudanar da komai shine ya san dukkan abin da ya halitta ba wanda ya san yawan halittar Allah in ba Allah ba mala'ika Jibril da kansa ranan Badar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tadda wani mala'ika ya zo yi wa annabi al-bushr shi mala'ika Jibril bai san da zuwansa ba mala'ika Jibril lokacin da wannan mala'ikan ya tafi sai annabi ya tambaye shi sai ya ce eh mala'ika ya gaya wa annabi haka ya ce mala'ika sai manzon Allah ya tambaye shi ya ce wannan wane sai mala'ika Jibril ya ce masa ai ba duk waɗanda suke sama na sani ba ya ce ba duk waɗanda suke sama na sani kudum din wani ne ai Allah ne ya faɗa ku wala ya alamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan mala'iku sai shi baka ji da ana cewa abin nan ba ba uwa da uba ga mala'iku ba su ci ba sa sha ko ɗaya ba wanda ya san adadinansu wanda jalla gwani sarki ɗaya dan ka san sunansu da ɗaya ba amma dai akwai kuskure a ciki wanda aka jera Allah ta'ala ya ce la tudrikuhu al-absaru ganne ba sa riskar Allah ai la tarahu ganne ba sa ganin sa wannan fasara akwai kuskure a ciki wa hadha, amma sai aka ce wannan yana nufin bi ma'ana al-ihata, to nan kuma sai a ce eh an yi dade, amma la tarahu ita kadai sai a ce ba haka ba, ai la tuhitu bihi al-absar, shine ma'ana wato gannai ba sa ma ubangiji ihata, shine abin da ake nufi da al-idrak. Wa amma ru'yatu lil-imtina'i wal-imtinan, amma gani wanda za a nihimtu na ni'ima wanda za a yi a ranar alkiyama, fa innahu sayahsulu lil-mu'minina fil akhirah, zai samu ga mu'minai a ranar alkiyama ta'ala, saboda fadin Allah madaukaki wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wannan aya la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikuhu al-absara, wannan matsala ce wanda malamai tun a cikin sahabbai suke sabani a kayan yaya ganin ubangiji yake, shin tana nufi faufau ne ba za a ga Allah ba ko ku za a ga Allah ne? Tana daga cikin ayoyin da ummul mu'minina Aisha ta kafa dalili da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba lokacin da ya miraji, saboda sahabbai suna ambata cewa annabi ya ga Allah ne ko ku annabi bai ga Allah ba, wasu suna cewa annabi ya ga Allah lokacin da ya miraji aka bashi sallo ne tun ana Makka kenan. Shi ne ita ummul mu'minina Aisha take cewa man qala inna muhammadan ra'a rabbahu faqad ala ala Allah, duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa to ya kaga kariya ga Allah. Sai ta karanta wannan aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar, kenan ta fahimci cewa ba za a ga Allah ba ne kenan. Kuma Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yarda shi ya ce ba za a ga Allah ba ne a duniya amma za a ga Allah a lahira. Waɗansu malamai sai suka cikin magabata suka kara ƙarin bayani akan cewa abinda ake nufi da al-idrak anan shine al-ihata, kamar yadda malamin zai fassara ne a ambata dan da aka ce la tuhitu bihi al-absar, ita ce fassara wadda tafi karfafa, ma'ana al-idrak al-ihata, domin akwai bambanci tsakanin ar-ru'yatu wal-idrak. Al-idrak da ar-ru'ya, ar-ru'ya shine majarradin gani, mun gane ko? Shi kuma a ammu min al-idrak, al-idrak kuma a khassu min ar-ru'ya. To don haka wannan kaman an sake narrowing din sa ne, ar-ru'ya zaka iya ganin abu amma kuma kai idrakin sa ba, haka yake zaka iya gani. Wai ba haushe yace hangen dala ba shiga birni ba, ai hango ta kai, yanzu ka gama abin da yake tattaro da ita, baka ga abin da yake tattaro da ita ba. In ka daga kanka yanzu ka ga wata ko ba gani wata ba, amma ka san hakikanin wata, baka san hakikanin wata ba. To duk wannan yana daga cikin ma'ana na idraki. Kuma Allah walagul masalul a'ala shi yake da mafi daukakan misali. To don haka idan aka ce idrak ana nufin al-ihata, ko da a ranar alkiyama idan an ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za a yi ihata ga ganin da za a yi ma ubangiji ba. Ayar da take kara fayyace mana bambanci tsakanin waɗannan ibarori guda biyu, ar-ru'yat wal idrak, ita ce ayar labarin annabi Musa alaihi salam cikin suratul shu'ara, falamma tara atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun, kaga can ar-ru'ya nan kuma al-idrak, amma kuma akwai bambanci a tsakani. Shi yasa annabi Musa ya ce kalla, ba za su mana idraki ba, sun gan mu amma ba za su yi idraki ba, wato ba za su ihada gare mu ba. Akwai bambanci tsakanin ibarorin guda biyu. To shi yasa kana la tudrikul absar ay la tuhitu bihi al absar, ba za su iya kewayewa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ma'ana ai suga sai idrakin haqiqa na zatin Allah, sai dai suga zatin Allah. Akwai waɗanda suka ce ai a lahirar ma ba za a ga Allah ba. Wannan su ne misali kamar asali Jahmiyya ta Jaham ibn Safwan da ya assasa ta, wanda daga cikinta Mu'tazila da Murji'a duka suka tsoro. To musamman Mu'tazila ita tafi championin ɗin wannan aqida na Jahmiyya. Akwai wannan sababai da ake ce da su maqalatul Jahmiyya, wasu abubuwa guda hudu. To daga ciki akwai abin da suka tsayo a kayansa cewa ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, ko da a kiyama ba za a ga Allah. To kaga ba su yi fassara, ba su yi kyakkyawan fahimta a wannan aya ba, kamar yadda malamai suke raddi, kuma sun saba ma nassosi na Alkur'ani, sun saba ma nassosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala amma a kiyama, a kiyaman kuma ga ƴan aljanna, lokacin da suka shiga aljanna, Allah madaukaki ya ce wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Wanda ya fara yin muqabala ya kafa dalili da wannan aya shine Imam Shafi'i, da yana muqabala da Mu'tazila zuwansa wato abin Baghdad, ya kafa musu dalili da wannan cewa qata'an ayan nan ba abinda take nunawa in banda mujarratu ruqya, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadiratun. Wasu kusake suna masu haske na bira, suna masu haske a ranar alkiyama. Allah ya sanya mu ciki, me ya saka suke haske? Ila rabbiha nadiratun, saboda zuwa ga ubangijinsu za su gani, za su kalli ubangijinsu. Hadisi ya tabbata Allah madaukaki a ranar alkiyama, bayan aljanna sun shiga aljanna, sun dade, sun sha ni'ima irin da abinda Allah ya tanada musu, sun manta ma da irin kwama calar duniya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuna son ƙari ne? Suke ce ya Ubangiji, ka mana kome, ka shigar da mu aljanna, ka nesantar da mu daga wuta, ka ba mu abin da ka ba mu wani wasunmu ba. Sai Ubangiji ya ce ba na ƙara muku ba. Za su nuna gamsuwa da abin da Allah ya musu, sai Allah ta'ala sai ya yi hijabi, domin hijabi ne ya hana ganin Ubangiji, hijabi ne ya hana ganin Ubangiji. Wannan hijabin kuma haske ne, shi ne ma'anar abin da ya zo a cikin suratu Taha. Annabi Musa da ya roƙi Ubangijinsa, rabbi arni anzur ilaik, ya Allah ka bani manna ganka, sai Allah ta'ala ce lan tarani, lan tarani da ya ambata a nan ba yana nufi har abada ba, a'a ba za ka taɓa ganina a wannan yanayin naka a duniya ba, a wannan halittar taka ba za ka iya ganina ba. Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba lokacin da ya miraji, saboda halittarsa ta duniya ce. Amma lokacin da za ka shiga aljanna an canja maka halitta, kuma Ubangiji zai ka a shakalin da za ka iya ganinsa. Amma kai kana ɗan tsugugin nan a yanzu ba za ka iya ganin Allah ba. Shi yasa ya ce lan tarani walakin unzur ila aljabali, duba wannan dutsen amma, fa in istaqarra makanahu, in har ya tabbata a inda yake, fa sawfa tarani, to za ka gani. In dai ya tabbata to za ka gani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'arahu dakka, menene a tajalli din a nan wajen? Ba irin yadda tasawuf suka fahimta ba. A tajalli a nan wajen hasken Ubangiji ne, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fassara da wasu da dama daga cikin magabata. Wato wannan haske na hijabi, akwai hijabi wanda yake hana ganin Ubangiji, kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi da aka samu daga Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari shine ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah hal tara rabbak ya manzon Allah shin kaga ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace nurun anna arahu a wata riwaya yace ra'aitu nura sai yace ai haske ne ba wai yana nufi Allah haske bane a haske ne masa shamaki anna tarahu yayi ku zan ganshi akwai wannan hasken waccan ɗaya riwaya da tace ra'aitu nura na ga haske dai to wannan hasken shine wannan shamaki hijabin ke hijabin da Allah ya sanya kenan ba za a ganshi ba to wannan tajalli da yayi ma annabi Musa hijabin ne yazo kan dutsen dan sashe na wannan hijabin Allah ya sake shine wannan hasken hasken ne hasken da yayi shamaki ya zamanto kamar labulin da ya tsare ubangiji ba za ka ganshi ba to shine Allah ya dan bude shi ya taba wannan dutsen dutsen ya tarwatsa ya nan Musa ya soma shi yasa yace lan tarwata to amma a ranar alkiyama za a ga Allah zai yaye wannan hijabin kamar yadda hadisi ingantacce ya bayyana shine abin da Allah ta'ala ya ambata cikin surat Yunus lilladheena ahsanu alhusna wa ziyada wadanda suka kyautata suna da aljanna ita ce alhusna wa ziyadatun to me ziyada din masu kokarin korewa misali yanzu kaman ash'ariyya masu akidar ash'ariyya su ma suna dan faru da akidar mu'tazila cewa ba za a ga Allah a ranar alkiyama akwai wani babban malami a Saudiya yana cikin wanda ake girmamawa amma akidar ash'ariyya yake su su ne masu dan sauki-sauki a cikin abubuwan nasu ahlus sunna ne in banda wannan dan fandarwa kadan din da suka yi a cikin tafsirin sa ba zan bada sata ba na in nufin tafsirin ma kaman abin nan da aka zo karkashin aya da Allah subhanahu wataala ya ambata ina ji cikin suratul ali imran faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda aka nesantar da shi daga wuta kana aka shigar da shi aljanna haqiqa ya rabota ya kawo shi da kullu ta haqi sai yace wa ayyu fawzin ba'da hadha to wani rabo ne kuma zai zo bayan wannan wayo yayi bai bayyana ba kai kin karanta ba za ka gane ba amma in ka san cewa dama ya dan yi intima'i da wannan aqidan anan ne zaka gani Allah ya shirar da mu Allah ya gafarta masa nau jan ne yawwa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira yace wa hadithu shaykhain da kuma hadithun bukhari da muslim wato wanda aka samu daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr lalle ku za ku ga ubangijinku kaman yadda kuke ganin wata yawmal badr ko wato ay laylatal badr daran shahu shine lalatul badr badrul tamam lokacin da wata ya gama cika hasken sa shahu duke a yin rubuce-rubucen da sai kenan ce fuskar ta kaman wata da ran dan shahu ya cika haske ke badrul tamam wata shahu babu wani shamaki kamar yadda asalar wayar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata yana cewa wato innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr wa kama tarawna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahabun la tudammuna fi ru'yatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ubangijinku satarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata daren 14 wa kama tarawna ash-shamsa sahwan laysa bainaha hijabun wato sahabu laysa dunaha sahabun kaman yadda kuke ganin rana faratas babu wani girgije da ya rufe ta to haka za ku ga ubangijinku yace la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi ture-ture shine tudammuna wani yana kokarin laikawa ta nan wani yana kokarin laikawa ta nan ba haka ba inda ya shiga aljanna za kowa zai kawai da ka daga kai zaka ga ubangijinka Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin hadithi ne wanda yake ingantacce. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah yake cewa wato abin yazo tashbihul mar'i bil mar'i ne, ai tashbihur ru'ya bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i, wato an kwatanta salon ganin da za ku yi ne, ba wai an kwatanta abin da za a gani da abin da za a gani ba ne. Kun gane kwatancen? Tashbihur ru'ya bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i, an kwatanta maka ganin da za ka yi. Yanzu misali wata a sama, idan kai haka kowa a cikin mun ya daga kai idanunsa ai zai gani, to irin wannan ganin ne za ku yi, ba wai ana nufin an kwatanta shi watan ne da Ubangiji ba. Wata idan ka daga kai ai za ka ga kwallonsa ko za ka ga kuma inda bai rufe ba, to ba haka ake nufi ba. Yadda babu turare ne, yanzu don Allah idan aka ce kun fito fili, mutane sun taru a fili, sai aka ce ga wata ɗan daren 14, kowa ya ɗaga kai kalle shi, akwai wanda zai tura wani? Akwai wanda zai ce wani ka tare mu? Wanda zai ce to shi ne kwatancin da aka yi. Ma'ana yadda za ka gani babu wani wahalar gani. Shi yasa ka ce la tudammuna fi ru'yatihi, ba za ku yi turarai ne a wajen ganinsa ba. To kaga wannan hadithi yana ƙara tabbatar da cewa za a ga Ubangiji a ranar alƙiyama, amma ba har shiga an shiga aljanna, Allah ka sanya wa cikinta. Allah ta'ala ya ce wa huwa yudrikul absar, don haka can wannan fassara dai ta tabbata ai la tuhitu bihi al absar, danne ba za su iya riskan Ubangiji su yi ihada ba. Wa huwa yudrikul absar, Allah shi ne yake riskan ganne, shi yake ihada, ai yaraha wa la tarahu, shi ne yake ganin ganne, su ganne ba sa ganinsa. ولا يمكن في غيره ان يدرك البصر الحالي وننسى بزي iya riskan ganne ba in ba shi Allah ba. Nan ma ne ga wata magana, wa kharaja bil basar ru'yatul qalbi allati hiya ibaratun an amrin ya khaluquhu Allah ta'ala fil qalbi fil manami wa huwa ru'ya aw an dawami istihbar sifatihi ta'ala bi sifatil jalali wa nu'util ikram wa huwa al-musamma bi maqami ash-shuhud. Allah ya ce wa huwa al-latiful khabir, Allah shine al-latif al-khabir. Nan zamu jinkirta bayanin insha Allah, in Allah ya kai rayuwar mu wani mako mai bayanin wannan gaba, saboda ya shafi wata aqida, aqidan wahdatul wujud, da yadda suka yi twisting, da kuma yadda a cikin wannan bayanin ma a abin da malam ya nakanto akwai wani abu da ya dan hararo batun su kana, to ya kamata a yi bayani cikakke dan a ware wannan mas'ala. Wahdatul wujud su fa yake masu cewa kowa Allah, in Allah ke mu mako mai wannan gabar insha Allah, wannan bayanin da ya shafi wannan din shi zalimi bi idhnillah. Allah ya mana muwafaka wannan muka faɗa daidai, Allah ya tsara mu a dada wanda muke kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.